عدوان إلا على الظالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا فعلا تبارك وتعالى بقوام كومه شيني يهدامو أولنا مسلاتي متال البركة babban masallacin juma'a nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan safiya ta laraba wanda yau 13 ga watan 3 shine watan rabiul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 wanda kuma ya dace da 26 ga watan 8 miladiya 2026. Wannan zamana mu shine zama na 82 a cikin tafsiri mu na mako muna cikin suratul nisa, wannan aya ta 47 an karanta ta rana ita yau mun soma bayani lokaci manhalin sa. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladina utul kitaba, ya ku wa'anda aka ba su littafi, aminu bima nazzalna, ku yi imani da abin da muka sassaukar, musaddiqan lima ma'akum, wanda yake gaskata abin da yake tare da ku, min qabli an natmisa wujuhan, tun kafin mu shafe wa'ansu fuskoki, fanaruddaha ala adbariha, ومايد دسو أبايم بايسو أو نلعنهم وكم لعنتيسو كما لأن أصحاب السبت كما يندمك لعنتي ما أبوتا السبر وكان أمر الله مفعولا كما أمرن الله كول مرن سيادم أبنزر توا. وأن آية جنك النيتي بيهودا ودنساراوا kuma Yahudawa kamar su suka fi kebantuwa da jan kunne a cikin wannan aya, domin su ne malamai, su ne masu ilimi, kuma su ne wanda suka fi wa Allah subhanahu wa ta'ala kangara. To Allah sai yake cewa ya ayyuhallazina utul kitaba, ya ku wanda aka ba su littafi. A cikin wannan kamar yadda muka ambata, akwai yankan hanzari cewa abinda za su yi na bautsewa dokokin Allah ba ta fuskan jahilci ba ne, da gangan ne, domin an ba su littafi, sun karanta, sun san abinda yake cikin littafin. Allah sai ce su yi imani, aminu bima nazzalna, ku yi imani da abinda muka sassaukar, musaddiqan lima ma'akum, mai gaskata abin da yake tare da ku. Mun yi bayani rana ita yau cewa wannan tasdiki, wannan gaskatawa ta fuska biyu. Na farko, Al-Qur'ani ya gaskata littafan da suka gabace shi, At-Taura, Injila da sauran littafai da Allah ya saukar, Al-Qur'ani ya gaskata su, kuma ya gaskata abin da suke ɗauke da shi na saƙon Allah. A gefe ɗaya kuma, abin da Al-Qur'anin ya zo da shi, dama wancan tattafai sun riga sun yi bayaninsa, kuma Al-Qur'anin ya zo kamar yadda suka ambata. To kuma kenan Al-Qur'ani ya gaskata abin da yake tare da su ta wannan fuskoki guda biyu. A cikin At-Taura da Injila, Allah ya yi bayanin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sifofinsa, kuma suka tabbata kamar yadda wannan littafi suka ambata. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الله سبحانه وتعالى كتاسوني وندا وتعين في سكي بمنزو أمي وندا سكي سامن سربو تي أتكين التوراة أتكين تتفنسو أتكين التوراة للإنجيل haka suka sami sunayen Annabi alayhi salam da sifofinsa. Kuma ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yana umartar su da abin da shari'a ta sani kuma yana hana su abin da shari'a ba ta sani ba. Wa yadaw 'anhum israhum, kuma yana sauke musu nauye-nauye. Mun yi bayani a wasu munasabobi cewa dokokin at-taura da injila suna da tsauri idan an kwatanta abinda Al-Qur'ani ya zo da shi. Mun ba ku misali akan irin waɗannan abubuwan a baya. To Al-Qur'ani da ya zo ya sauke waɗannan nauye-nauye, wal aghlal lati kanat alaihim, da kuma waɗansu ƙuƙumai wanda suka zamo masu takurawa ta fuskan umarni da hani, duk Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke musu. Qur'ani da ya zo kamar yadda muka yi bayani, ya zo da dokoki masu sauƙi wanda babu tsanantawa idan an kwatanta da wasu littattafai. Da kun ga Al-Qur'ani ya gaskata abin da yake tare da su kamar yadda Allah ya yi bayani. Sai ta min qabli an naqsa wujuhan, ku yi imani da wannan Al-Qur'ani da abin da ya zo a cikinsa kafin mu shafe waɗansu fuskoki. Fa naruddaha ala adbariha, to wannan gaba ce muka tsaya rana itiyo. Allah subhanahu wata'ala ya ce min qabli an naqsa wujuhan, tun kafin mu shafe waɗansu fuskoki. Malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi da shafe fuskoki. An yi kaito daga Ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, cewa za a ɗebe abin da yake cikin fuskokinsu na duk wani abin da Allah ya zana, na idanuwa da hanci da gira da baki da komai, sai a maida wannan fuskoki su zama kamar aluna. Sannan kuma sai a juya fuskokinsu koma ƙeya-ƙeya kuma ta dawo gaba. Wannan idan muka duba akwai munin halittar ɗan adam. Ko ba a maida gaba ta koma baya ba, yanzu a ce ga wani mutum wanda an shafe fuskarsa ba idanuwa ba hanci, ko da a ce sai iya baki, na tabbatar za a ga wani mutum ya yi muni. Na tabbatar idan ka kalle shi ba za ka so ka sake kallonsa ba, kuma ba za a so a ce kai ne shi ko kuma wanda daga cikin makusatanka ba. To ballantana a ce a shafe komai kuma a maida fuska ta zama ƙeya-ƙeya ta dawo gaba. To Allah yake cewa su yi imani kafin a yi musu wannan. To a nan Ibn Uthaymeen yake cewa da shi da wasu malaman tafsiri, tsamsul wajhi zai ɗauki ma'ana biyu, ko dai tsamsul hissi ko al-ma'nawi, shafewa ta gani da ido ko ta ma'ana. Idan mun ce ta gani da ido shi ne abin da muka ambata, a shafe fuskokinsu, a shafe zanen fuska da abin da Allah ya yi a cikin fuska, wanda fuska ta ƙunshi kyawun ɗan adam. Duk wani abin da ɗan adam ya fi amfana da shi, to fuska ce ta ƙunshe shi. Gani da magana da jin ƙanshi da sauransu, to duk a fuska suka tattara. To idan Allah ya kawar da wannan, ɗan adam ya tashi daga ɗan adam ya koma wani abu daban. To wannan shi ne shafewa ta gani da ido. Shafewa ta ma'ana shi ne a juya zukatansu su zamo kifaffun zukata, su zamo zukata marasa fahimta. Gaskiya ba za ta yi tasiri a cikin zukatansu ba, ba za su ga daidai su ɗauka ba, ba za su ga mummuna su kauce ba. Malamai suka ce wannan ya yi kama da faɗin Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu yastajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'alamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushurun. Allah yake cewa ya ku masu imani, ku amsa kiran Allah ku amsa kiran ma'aiki alaihi salatu wassalam yayin da ya kira ku zuwa ga addini, yayin da ya kira ku zuwa ga bin Allah. Domin Allah shi yake sa shamaki tsakanin ɗan adam da zuciyarsa, ma'ana ana ta nuna wa mutum gaskiya, yau ya ji gaskiya, gobe ya ga gaskiya, ana ta masa gargaɗi sai ya watsi. To a kwana a tashi Allah sai ya saka shamaki tsakanin zuciyarsa da wancan alheri. To duk lokacin da aka yi wannan mutum kuma gaskiya ya halaka, domin zuciyarsa ba za ta ga daidai a matsayin daidai ba, ba za ta ga ɓata a matsayin ɓata ba. Kenan kaman ana cewa gatan da ake muku a yanzu, idan kun yi sakaci akwai lokacin da za ku rasa wannan gatan. Domin ni'ima ce Allah ya nuna maka alkhairi kuma ya ganar da kai wannan alkhairi, cewa wannan abun alkhairi ne. Ni'ima ce Allah ya nuna maka sharri ya ganar da kai kaza sharri ne. Wannan ni'ima ce ba ta wasa ba. Wani ba zai ga alkhairi ya dauke shi a matsayin alkhairi ba, wani ba zai ga sharri ya dauke shi a matsayin sharri ba. To sai Ibn Uthaymeen yace duk lokacin da ma'anoni biyu ko sama da haka suka tattaru a kan aya kuma ba su warware juna ba, to za a ɗabbaka wannan ma'anoni, domin ma'anonin zancen Allah masu faɗi ne, masu yalwa. Kenan za a yi masu aqsamul hissi da kuma aqsamul ma'anawi. Allah subhanahu wataala ya ce to zai yi masu wannan in ba su yi imani ba. Fanaruddaha ala adbariha, sai mu mayar da wannan fuskoki su zamo sun koma baya. To malaman tafsiri sun tattauna a wannan gabar. Yanzu wannan narkon da Allah ya yi, ya faru ko bai faru ba? Tarihi dai bai nuna cewa an ga wani ba Yahude ko wani ba Nasare an shafe zanen fuskarsa na ido da hanci da baki da kunnuwa, kuma an juya fuskarta ko maƙiya ƙiya ta da fuska ba. Tarihi bai nuna an ga wani ba Yahude da Allah ya yi ma wannan ba. To wannan shi ya nuna cewa sun yi imani, tare da cewa ga Yahudawa na rututu ba su yi imani ba, kuma ga shi Allah ya nuna sharaɗin ƙin yin haka shi ne su yi imani. Dan an ce aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhal, ku yi imani kafin a ɗauki wancan mataki. To ita wannan gaban malaman tafsiri sun tattauna, wasu suka ce wannan narkon Allah ya faɗe shi a lokacin manzo alaihi salatu wassalam, kuma yana nan ila yawmil qiyama, ma'ana a koda yaushe Allah zai iya ɗabbaka wannan akan Yahudawa, ko ba a yi shi a kan wanda Qur'ani ya sauka lokacinsu ba. To Yahudawanmu na yanzu ko na gobe ko na jibi ko na baɗi ko baɗin ba da ila yawmil qiyama wannan zai iya faruwa a kansu. Wannan shi ne abinda wasu malamai suka ambata. To amma Ibn Uthaymeen da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a, ba ma'ana Allah ya saukar da narko a cikin mutanen da ba su ake nufin abin zai faru a kansu ba. Ma'ana yanzu wannan narkon a ce Allah ya yi bayaninsa, amma ba zai faru a lokacin manzo alaihi salam ba, ba zai faru a lokacin sahabbai ba, duk wanda suka yi mu'asara da lokacin wahayi ba zai faru lokacinsu ba. To kaman babu ma'ana na wannan narkon. Amsa ita ce wannan narkon Allah ya yi shi idan a ce ba wanda ya yi imani gaba ɗaya cikinsu. To amma tun da an samu su ɗaiɗaiku sun yi imani, to shi ke nan sauran sun ɓata a rububi. Albarkacin kaza ka dangare sha ruwan kasko. Su wanda ba su yi imanin ba, Allah bai shafe fuskokinsu ba, domin wasu cikinsu sun yi imani, imani na gaskiya. To wannan shi yasa wannan narkon Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da shi ba, idan mun ce narko ne hissi wanda za a iya gani da ido, wanda da yawa daga cikin malamai sun ambata wannan. suka ce akwai dalilan da ya nuna madar kone hisfi. Abdullahi bin Sallam ɗaya daga cikin manyan sahabbai wanda ake buga misali da shi a wajen karɓar saƙonnin Allah subhanahu wa ta'ala, cewa lokacin da ya ji wannan ayat ta sauka sai ya tafi a guje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana shafa fuskarsa yana jin tsoron kada kafin ya isa wajen manzon Allah amma an shafe fuskar tasa, yana tsoron kada wannan ta faru saboda imani da abin da Allah ya faɗa. Sannan akwai kabul ahbar ɗaya daga cikin wato tabi'ai, ma'ana almajiran sahabbai, shi ma ba yahudi ne da ya musulunta. Akwai lokacin da ɗan uwansa yake ta yi masa jan kulle, ka yi imani da abin da Allah ya saukar ga manzo alaihi salam, kai malami ne ka san abin da kuke kai yanzu ya wuce, musulunci shi yake magana a yanzu, manzon Allah shi ne annabin ƙarshe, rashin imani da shi zai kai mutum zuwa ga ainihin halaka, yana ta yi masa wa'azi bai karɓi wannan wa'azi ba. To da Allah ya yi rabansa da ya raba wata da musulunci, wata ran sai ya shigo Madina lokacin sayyidina Umar. Yana shigowa Madina sai ya ji wani yana karanta wannan aya, to sai ya tafi a guje zuwa wajen sayyidina Umar domin ya je musulunta, yana gudu yana shafa fuskarsa yana jin tsoron kada Allah ya shafe fuskarsa ta zama kamar allo kuma a juya ta koma aidin baya. To wannan aya tana nuna mana irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsani wanda suke watsi da dokokinsa, kuma komai zai iya faruwa a rayuwarsu duniya kafin a je ta lahira. Domin wannan narkon ba wai idan an yi musu wannan an yi musu azaba ta riga ta wuce ba, ma'ana an yi azaba a duniya kuma ta riga ta wuce, a wannan somin taɓe ne kafin abin da za su samu a lahira. Allah sai ce auna la'anahum kama la'anna ashabas samad, ko kuma mu tsine musu kamar yadda muka tsine ba ma'abota kamun kifi ranan asaba. Kun ga wannan min qabli an natamisa wujuhan narko ne da ya shafi wani bangare a jikinsu domin fuska aka ambata. Nan kuma auna la'anahum ya zama kenan an yi kwandemin ɗinsu ga baki ɗaya sun tashi daga aiki. Wani Allah wanda aka shafe fuskarsa, aka shafe idanuwa da kunnuwa, in an bar masa hankali bai ɓata ba, in yi nadama ƙila ya musulunta idan Allah ya so ya dawo masa da wannan. To amma idan aka ce an la'anci mutum, to wannan fa ya riga ya tashi daga aiki. To Allah sai ke cewa auna la'anahum, ko kuma mu tsine masu kama la'anna ashabas sabt, kamar yadda muka tsine ma ma'abota kamun kifi ranan asaba. Wannan kissa Allah ya ambace ta a cikin suratul baqara, ya ambace ta bitamsil a cikin suratul araf. Allah ya kita was'aluhum أن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يأدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراء ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تئذون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا مأذرة كو مأذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأذاب بئس كو بئس كو بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا أماله عنه قلنا لهم كونوا قردا خاسئين. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ka tambaye su dangane da wata alƙarya wacce take gaban teku. Wasu malaman tafsiri suka ce sunan garin Aila, wasu malamai suka ce kuma mutanen annabi Dawud ne. Idh ya'duna fi sabti, yayin da suke tsallaka dokokin Allah a cikin sha'anin asabar. Ku gane bayan Allah, wato Allah yakan jarrabi imanin bawa. sai ya hana shi wani abin da zuciyarsa take so a ga zai bi Allah ko ba zai bi Allah ba. Na karanta mana ayar da Allah ya ambata a cikin suratul Ma'ida. Allah ya ayyuha allazina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ittada ba'da dhalika falahu adhabun alim. Na ambata muku wannan kissa lokacin da sahabbai suka tafi wato abinda ya shafi aka yi sulhun Hudaybiyya. Kun ga manzo alaihi salam shi da sahabbai suka tafi a matsayin za su je umara. Ba ku manta kissar ba, kafiran Makka suka tare su suka hana su shiga domin su yi umara. Ga ƙarancin abinci a lokacin, sahabbai suna cikin damuwa. To kuma Allah domin jin kansa dama ya faɗa musu, ya ce la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi, Allah zai jarrabe ku da wani abin abin farauta. Larabawa suna son farauta, kuma galibi za ka ga Balarabe duk inda za ka gan shi da shiri zai iya farauta. Za ka ga Balarabe da wukarsa da sandarsa, wani ma da kwari da maka. To yanzu sahabbai ga su an tokare su ba su shiga Makka ba, suna cikin damuwa kuma da ƙarancin abinci. Kuma Allah sai ya sako zomaye, bareyi, gada su zo suna zagayawa kusa da su. Mutumin da ya yi ihramin haji ko umara haramun ne ya farauta. Kana jin yunwa sai zomo ya zo ya fara a kanka, ga wuka, barewa ta zo ta shiga tantinka saboda jarabawa. Kun ga anan ɗayan biyu, ko dai mutum ya ji tsoron Allah kada ya farautar, ko ya ji san zuciya ya farautar, Allah ya kama shi da laifi. To ku sani da yawa Allah yana jarraban mu da abubuwa. Kuma ni na faɗa su da dama, wasu ma sun faɗa kamina, babu inda za ka ga wannan fassara aya ƙarara a yanzu irin wayoyinmu na hannu. Waya hannun nan wallahi akwai jarabawa a ciki. Daga cikin Yahudancin da aka shirya cikinta, sai ka zo ka buɗa wayarka ka kunna data, ƙila bincike kake so ka yi a kan wani abu na addini, fannin hadisi, fannin tafsiri, fannin fiqhu, amma kana buɗawa kawai sai ka ga an watso maka abubuwa na batsa, sai ka ga an watso maka abubuwa na sabon Allah, sai ka ga an turo maka abubuwa na ba daidai ba. To yanzu wani ma ba turo mashi aka yi ba zai iya neman abin shi da kansa, saboda tashoshi na fitsara ga sunan bargada. Kina ɗaki ke kadai, kana ɗaki kai kadai, ga waya, ga data, ga abin da rai yake so ya gani amma Allah baya son abin, ga abin da rai kunne yake so ya ji kuma Allah baya son abin. Akwai jarabawa ko ba jarabawa? Yanzu wani ba zai iya buɗe batsa da tsiraiti, wata ba za ta iya buɗewa gaban ƴan uwanta ta kalla ba, don a ce ki yanzu wanta da mutuncinki da komai kina kallon irin wannan abubuwa ko kina jin wannan? To amma yanzu ga ki a ɗaki ke kadai, ga wayarki babbar waya, za ki iya kama da abin da yake so. Me zai tokare ki? Shi ne tsoron Allah. Ki ga cewa Allah yana kallo na duk abin da nake, a duk inda nake Allah yana sane da ni. Kafin na kalli wannan abin da Allah ya haramta, to Allah ya kalle ni. Kun ga wannan shi ne zai zamo me? Sai zamo kan da garki, sai zamo shamaki. To su mutanen Aila mutane ne wanda kusan sana'arsu kamun kifi. Kun sani Allah ya yi al'ummatai daban-daban. Wasu sana'arsu mafi yawa noma, wasu mafi yawan sana'arsu kiwo, wasu mafi sana'arsu harauta, wasu kuma sana'arsu masunta ne galibi wanda suke a wajen koguna. Na tabbatar za ku dinga ganin kifaye kala-kala, irin kibi da za a ce ko ragon ruwa ko banda ko wane ne karfasa. To wasu yadda kuka san mutum na noma ya sayar da amfanin gona, to haka nan wannan kamun kifi yake sana'a a wajensa. To mutanen Aila kusan haka kifi yake a wajensu. to dan Allah ya jarraba su sai ya haramta masa kamun kifi ranan Asabar. To kuma saboda jarabin Allah idan Asabar din ta zo sai ya zamo kifi gashin nan bazibada. Allah yake cewa idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shura'an. In Asabar ta yi malaman tafsiri suka ce sai ga manyan kifaye duk sun fito bakin kogi. Kifi ya fito yana ta ainihin abin nan yana ta murgina. Kifin da in mutum zai neme shi ba Asabar ba sai ya sha wahala. In mutum yana so ya cika kwanduna zai iya cika kwanduna sai kuma kash Asabar ce. Kuma Allah ya haramta. To mu ma yanzu haramun ne bai samu kifi na Asabar? To za mu zo a wannan. To Allah ke ta wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kuma ran da ba Asabar ba kifayen tsaf ba za su gansu ba. Allah sai kazalika nabluhum bima kanu yansukun. Haka muka jarrabe su saboda fasikanci da tsallake dokokin Allah. Wa idh qalat ummatun minhum, to da suka ga haka sai suka ce to ai sun je dabara. In an san wata to su suna ganin ba san wata ba. Idan Asabar ta yi sai su yi rani ko tun ranar Juma'a sai su yi wato hanyar ruwa mai faɗi sai su yi wani rami can nesa sai kifaye su dinga biyowa ran Asabar su dinga biyowa sai su cika wancan ramuka da suka yi. Idan kifaye suka cika ramukan to sai su datse sai su tafiya su gida. Wai ba su kama kifi a sama ba sai lahadi ne su dawo. Ma'ana an yi wa Allah wayo. Ba cinya ba kafar baya. Sai su zo ranar lahadi su ɗebi kifinsu su cika ba su zai su tafi. Sai wasu masu hankali suka ce wannan rashin kunya kuke wa dokokin Allah. In kuna ganin kun ɗebo su ranar lahadi yaushe kuka yi wannan ranin kifayen suka shiga ran Asabar. Kenan kun kama kifi ran Asabar kuma Allah ya hana. Shin Allah ce wa idh qalat ummatun minhum, to wasu suna ce musu wa'azi amma sun yi kunnan kashi. To Allah sai ce wa idh qalat ummatun minhum, sai wasu daga cikin su suke magana akan masu wa'azin suke cewa limata izuna qauman illahu muhlikuhum, me yasa kuke bata lokaci kuna gargadi ga mutanen da cewa Allah mahalaka su zai yi tunda sun tsallake wa kokin sa. Aw mu'azzibuhum azaban shadida, ko kuma ya musu azaba mai raɗaɗi. Masu wa'azin sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum, mu muna yin wannan domin ya zama sauke nauyi a wajen Allah. Allah ya ce a yi umarni da kyakkyawa a hana mummuna. Wa la'allahu yattaqun, kuma kila ma daga baya su yi tunani su ji tsoron Allah. Allah sai ce falamma nasu ma zukiru bihi, yayin da suka yi watsi da abin da aka yi musu na jan kunne, an zainan da zina yin haula an su, sai muka tserar da wanda suke hana wancan mummunan aikin. Wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin ko bi'sin bima kanu yamsukun, sai muka kama wanda suka yi fasikanci wanda suka yi zalunci muka kama su da azaba mai tsanani mummunar azaba. Falamma atau ammaluhu anhu, kunga anan Allah sai ce sai muka tseratar da masu gargadi. In kun duba mutane uku ne, kashi uku ne, masu kamun kifi ran Asabar Allah ya hana, masu wa'azi a daina, yan ba ruwan mu wanda suka ja baki suka shigo. To anan Allah sai ya nutsi ya ce an zainan lazina yanhauna an su, sai muka tseratar da wanda suke hana mummuna. Wa akhadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin, sai muka kama azzalumai da mummunar azaba, azaba mai tsanani. To ina kashi ɗaya, kuna gane maganar? Mun ci kashi uku ne. Allah ya yi nafsi ya tserar da masu wa'azi, kuma ya yi nafsi ya halakar da wanda suke kamun kifin. To ina ƴan ba ruwanmu? Su sun kai labari ko ba su kai labari ba? Ibn Kathir yake cewa a nan Allah sai ya tsiratar da wanda suke wa'azi suna hana saba masa. Allah ya yi nasi ya tsiratar da su, kuma ya yi nasi ya halakar da wa'anda suke sabo. Allah kuma sai ya yi shiru a kan wanda suka yi shiru, domin sakamako ya dace da aiki. In kun fahimci magana ta, ashe laifi ne a musulunci a dinga saban Allah a daba ki a shiru? Laifi ne shi ya sanya duk wanda suke umarni da kyakkyawa suna hana mummuna, to wallahi suna sauke wa wanda ba sa yi wani nauyi. Tunda dama kira ga Allah fardu kifaya ne, ba sai kowa sai yayi ba. To wanda suke yin sun sauke nauyi ga wanda ba sa yi. Idan aka rasa kakaf wanda zai ce a bari ko aikata, to Allah zai yi share duniya ga baki da Allah kiyaye. To Allah ya ce falamma ataw ammanuhu anhu, yayin da suka yi taurin kai dangane da abin da muka hana su, kulna lahum, sai muka ce da su kunu qiradatan, ku zamo birrai khati'in, kasantattu. To yanzu wannan birrai da muke gani irin wa'ancan ne, kuma kafin su akwai birrai? Koko kafin su babu birrai? Ko kuma a'a, akwai birrai kuma su ma Allah ya mai da su wasu birran? To sannan kuma su din akwai irin su a halin yanzu? Magana mafi rinjaye ta malamai suka ce irin waɗancan babu iri-irin su, domin duk wanda Allah ya shafe halittar su ya mai da su aladu ko birrai ba sa wuce kwana uku. Akwai wasu da suke wani abu kaman wasan kwaikwayo ko albara, suna cewa wai idan kana so ka gane wai biri jikokin wa'ancan ne ko ba jikokinsa ba, to ka ba shi kifi. Idan ka ga biri ya karɓi kifin ya ci, wai ba irin wa'annan da aka mayar birrai ba ne. In kuma ka ga biri ya karɓi kifin ya ci, wato idan ka ga bai ci ba irin wa'ancan ne, in kuma ka ga ya ci, to ba irin wa'ancan ba ne. To wannan magana ba ta da wani asasi. Malamai suka ce duk wanda Allah ya yi masu maskhi na farko ba sa hayayyafa, kuma mutuwa suke yi ba sa tsallake kwana uku. To al-muhim dai, bayin Allah ku kalli laifi guda ɗaya suka yi. Allah bai ambaci wani laifin ba sai kamun kifi ranar Asabar, amma kuma Allah ya mayar da su birai kuma sun tafi zuwa azabar Allah. Ba wai tunda an maida su birai shi kenan iya horon kenan ba, in sun mutu su ga aljanna ina? To dan Allah ki tambayi kanki, ka tambayi kanka, saban Allah nawa muke yi? Yanzu in za mu yi makawunan mu'adalci, ni da ku za mu iya zana laifuka ɗaya biyu uku, duk mun san muna yin su, kun mun san Allah ya haramta, kun mun san mala'iku suna rubutawa. To me yin zatonmu in Allah ya kama mu da waɗannan laifukan, wanda mu ma mun san laifuka ne mu da kanmu? Yanzu idan kuka duba mutanen annabi Lut, an halakar da su saboda me? Saboda maza na bin maza. Wannan shi ne laifin da Allah ya ambata. Duk da wata ayar, wata atuna fi nadikum al-munkar, cewa suna zuwa da abubuwa na kyama a dandalinsu, a majalisinsu na zama. Wasu sun ambaci irin a dinga kawai sai mutum ya saki tusa da ƙarfi saboda fitsara a kici da dariya. A ga wani mutum ya tafi yana tafiya a jefe shi a kwanta kamar bacci ake a dinga dariya. Irin wannan duk suna yin wannan fitsara. To amma dai babban laifinsu shi ne neman maza. Mutanen annabi Shu'aibu menene laifinsu da aka halakar da su? Tauye ma'auni. To duk wannan laifukan yanzu ga su nan kata-kata a cikin mu. Wani sai ka same shi mazinaci ne, ɗan tata ne, Allah kiyaye, mashayin giya ne, kuma ƙarshe a samu neman maza yake. kai karshe a same shi ma sallah da ba ta dade shi ba kwata kwata. To yanzu in baccin tausayin Allah da jin kansa wannan ai Allah ba zai ba shi ko da digon ruwa da zai sha rayuwa ba. In baccin tausayin Allah ba za a yi mana ruwan sama da za mu samu amfanin gona ba, saboda sabonmu kata-kata ne mun san kanmu da kanmu Allah ba mu yi ko mu gyara. To saboda haka Allah ke cewa ko mu tsine masu irin yadda muka tsine wa ma'abota kamun kifi ranar Asaba, sai ya ce wa kana amrullahi mafa'ula, kuma al'amarin Allah abin zartarwa ne. In Allah ya ce zai yi abu, to wannan abin sunansa zartace, sai dai mu sani. Amrullahi a nan akwai alwa'adu, akwai alwa'id. Narkon Allah a kan masu laifi, kamar yadda za mu samu ƙarin bayani nan gaba, idan musulmi ne, to za mu ce wannan zartar da narkon yana cikin ganin damar Allah. Amma idan ba musulmi ba ne ba, to wannan narkon sunansa zartacce, wanda ya shaɗi filla mahala. Bayan Allah, abinda wannan ayat take nuna mana abin kule, haramcin saɓon Allah, kuma an san kaza saɓon Allah ne tunda Yahudawa an yi bayani a kan su cewa lalle an ba su littafi da gangan suke saɓon Allah. Sannan ayan nan tana nuna mana munin saɓon Allah. Saɓon Allah zai kai har Allah ya sa yes, ya sa shamaki tsakanin zuciyar mutum da duk wani alheri. Tun mutumin da ya sai saɓo, to Allah yakan daɗe zuciyarsa. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mutum ya zama yana da zuciya amma ba zai iya fahimta alheri da wannan zuciyar ba. Mutum yana da kunnuwa amma ba zai ji gaskiya da wannan kunnuwan ba. Mutum yana da ido ba zai ga daidai da wannan idan ya aikata wannan daidai din ba, Allah ya kiyaye. To Allah sai ke cewa al'amarinsa abun zartarwa ne, ma'ana ba wanda ya sai tokare umarnin Allah idan ya so zartar da shi. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
inna Allah
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah, lallai tabbas Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, baya gafarta a yi shirka da shi. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, kuma yana gafarta abinda bai kai wannan ba ga wanda ya ga dama. Sai ce wa man yushrik billahi, wanda duk yayi wa Allah shirka, faqad iftara ithman azima, wannan ya kirkiri babban zunubi mai girman gaske. Allah ya kiyaye mu. In kun kalli wannan aya, sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, kwata kwata Allah ba zai gafarta a yi shirka da shi ba. Amma wa yaghfiru ma duna zalika, zai gafarta abinda bai kai wannan ba. To wata ayar kuma Allah sai ce qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ko kalli ayoyin wannan ayar ta ce Allah baya gafarta shirka, amma abinda bai kai shirka ba Allah yana gafarta ga wanda ya ga dama. Wannan ayar kuma ta ce duk laifuka Allah yana gafartawa, duk zunubai Allah yana gafartawa. Kuna fahimta wannan? To yanzu wannan ayoyin wacce ce ta soke ɗaya daga cikinsu? Wacce ce aka soke, wacce ce take aiki? wannan tace Allah baya gafarta shirka kwata kwata amma abinda bai kai shirka ba Allah zai gafarta ga wanda ya ga dama wannan kuma tace Allah yana gafarta duk laifuka ga baki daya ba to ga kai shirka ba wace ce aka shafe sai mu ce duk suna aiki ba wuta aka shafe ba wuta aka shafe wannan ayar da tace wato abinda yasa ne muku wannan tambaya kafin na bada amsa kun san masu aqidan tasmiya yan kala kato suna wazi da hadisan maki sallama sai su ce wai ai wannan hadisin ya ci karo da ayar qur'ani ba ka suke cewa ba su kuma wanda ba sa musulunci gaba daya su kuma sun ce qur'ani yayi tuka da walwala qur'ani ya tuka tun ya warware ta su kuma yan kala kato suka ce su sun gidan alqur'ani amma duk wani hadisi da ya ci karo da aya sun yi watsi da shi kuma cin karan a bisa kwakwalen su ba abinda malamai suka tabbatar ba to kun ga irin wannan mu'amala da suke wa hadisai idan suka yi ma'ayoyi irin wannan mu'amala me zai faru kun ga duk sai a rushe alqur'ani haka ne ko ba haka ba to annan malamai suka ce ayoyin kowace tana nan yadda take wannan da Allah ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta a hada wani da shi ma'ana idan aka mutu ba a tuba ba an gane can kuma inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an idan aka tuba kafin mutuwa kuma kenan ma ku cin karo to mu dawo akan ayar ibnu juzayy الكلبي أتكين تفسير التفهيل في علوم التنزيل قول لعلوم التنزيل يتي ونن آية هجة في أهل السنة كما هجة في أكن قدرية دمؤتزلة دمرجئة مالين أكيد وإن متاندة ما لم ينعم بسها su mu'tazila su suke cewa in dai mutum ya mutu yana babban laifi to dole ne Allah su yayi masa azaba Allah kiyaye mutum ya mutu yana shan giya yana tata yana fata yana wani abu na sabo ya mutu bai tuba ba to su a wajen su dole Allah ya masa azaba in ko Allah bai masa azaba ba ya saba alƙawari tunda yace zai azaba ga masu laifuka amma sai suka yi ne sai suka ware suka ce iya manyan laifuka to su kuma abin nan khawarij sai suka ce din laifi gaba daya tunda wai Allah ya ce wa man ya'tullahu wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada wa man ya'tullahu komai kankantar sabo in mutum ya mutu yana yi dole ne Allah ya masa azaba ana gane magana su kuma murji'a suka ce a'a ai in dai kai imani ba wani laifi da zai sa Allah ya masa azaba kullum sun da zaka yi kana mutuwa a aljanna to wannan aya ta karita su gaba daya kaman ya ta karita su aqida ahlus sunna ku fahimta da za a tambaye mu menene aqidan ahlus sunna akan musulmi da suka mutu suna sabo menene amsa aqidan ahlus sunna shine duk wanda ya mutu yana sabon Allah in dai ba kafirci bane in dai ba shirka bace in dai ba haƙƙin wani ya taba ba to yana cikin ganin daman Allah in Allah ya ga dama yi masa azaba gurgurdan laifinsa amma ƙarshe dai Allah zai kai shi gidan aljanna in kuma Allah ya so ya yafe masa wannan laifi da ya gani damarsa ne ba sai an kona shi ba kuna fahimtar wannan wannan shine aqidar ahlus sunna duk ahlus sunna sun tafi kuma sun yi hujja da wannan ayar Allah da yake inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta wanda ya zamo sun yi shirka da shi sun mutu suna yi, to menene shirka da Allah? Shirka da Allah nan bayan Allah tana da faɗi. Yanzu wasu an sanya su suna shirka da Allah ba su sani ba. Yanzu wata an sa ta ɗaure kyallar akuya a gidanta, wani bokanta ya ce mata in dai ba kya so tsautsayi ya same ki, to ya zama gidanki kullum kina da akuya kyalla. Wata a ce mata kullum ya zama kina da agwagwa, kakki kuskura a ce gidanki ba ki da agwagwa. In ku aka ce ba agwagwa a gidanki, to komai zai iya samun ki. Wata an ɗora ta akan wannan kuma wallahi ta yarda. Da za ta siyo agwagwa a yau, agwagwarta ta mutu, to sai ko ba shi za ta ce sai ta siyo wata agwagwar saboda kashin da ya same ta. Wannan yi ma Allah shirka ne. Wata an ba ta wani abu a ce to wannan abun kullum ta dinga yin wani abu kaza da shi, in ba ta yi ba za ta samu matsala. Yanzu akwai wacce tana sana'a, sai a ba ta wata ƙatuwar laya a ce to wannan layar kullum ki saka a cikin kuɗinki, in kika saka aljani ba zai sace kuɗinki ba, ba za ki asara ba. Yi ma Allah shirka ne wannan, domin Allah shi yake azurta wanda ya so ya talauta wanda ya so. Wata kuma wani kuma shirka da za a ɗora shi, hoton wani shehi za a ba shi a ce ya rataya a gidansa, in ya rataya a gidansa ɓarawo ba zai shigo ba, ba za a yi gobara ba. Wani a ce masa ya liƙa hoton shehi wani a jikin motarsa, in ya liƙa a jikin motarsa ba hatsari ba ƙonewa. Wasu shekaru can da suka wuce wani bawan Allah yake faɗa mun, an ba wani mutum hoton wani shehi aka ce ya maƙala a jikin shagonsa, in ya maƙala ba za a yi sata ba. Ɓarawo da ya zo sai da ya kalli hoton shehin sai ya karye kyauren, ya shiga ya sace kayan yi tafiyarsa, kuma shehin bai hana ba. To da ƴan jajiye suka zo, sai wani mai waccan mummunar aƙidar ya ce wallahi wai shi mamakin da yake yadda ɓarawo ya iya sata ga hoton shehi. Shehin da bai hana kansa mutuwa ba, shehin da ya mutu aka yi masa tsirara aka yi masa wanka bai ce a ku tafi mu za mu kan mu wanka mu da kanmu ba. Shehin da aka zo aka tsaga ƙasa aka sa shi aka turbuɗe shi, duk shehin da yake tsugunawa ya kashi ya fitsari, duk wannan abun ya yi a rayuwa, kuma shi ne zai zo bayan ya mutu da shekaru wai saboda kana wawa ya zo wai ya kare kahotarsa ma ya hana a yi maka wani abu. Wannan shirka da Allah ne, domin ana nuna wani Allah zai iya wani abin da Allah shi kaɗai yake. To akwai wanda wallahi an ɗora su a kan irin wannan abubuwan. Wata wani zobe za a bata, wani boka zai bata zoben, ya ce to wannan zoben in dai yana hannunki, mijinki bai isa ya yi musu duk abin da kika ce ba. In kika gaye miki musu, to wannan zoben baya hannunki. Da za ta zo ma ta ce mijin ta yi wani abu in ya yi shiru, sai ka sa ɗan mummurza zoben, ko zoben ne bai fito sosai ba, shi yasa ba har zai tsaya ma yi wani inda inda. Wallahi wannan abin shirka ce da Allah, yi ma Allah tarayya ce. Wannan abu ne bargaja, wallahi ba za a iya lissafe shi a zama ɗaya ba. Amma wallahi musamman a ƙauye, musamman ku iyaye mata, ba wanda aka fi raina wa irin ku. A ƙauye da wahala ka samu gida ɗaya biyu uku da za a ce ba a ɗora matan wannan gidan a kan wata shirka ba, ko tsakaninsu da mazansu, ko ta fuskar sana'o'insu, ko ita da kishiyarta, ba abin da ainihin baya faruwa a irin wannan fagen. To shi sanya kullum aƙidar sunna ita ce take ba mutum nagartacciyar rayuwa. Lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, ba abin da zai faru gare mu sai abin da Allah ya rubuta mana. dan adam in kaga ya fa yi maka wani abu to wani abu ne wanda dama Allah ya rubuta ko da shi ko ba shi abin zai faru kuma na ta faɗa muku hatta wanda suke irin wannan sulkun nan wallahi da yawa haka kawai suke gwadawa su yi Allah in ya so jarabawa kawai sai ka gane abu ya faru na ba ku kissa wani bawan Allah aminin mu ne ya rasu Allah ya ji kansa mutumin kauga mani fitaccen mutum da za a fita sunansa ba so sani shi ke faɗa mu wannan kissa na faɗa muku ita ma'aikacin gwamnati ne sai zama ogansa yana cutar da shi yana dankwafe shi ya cancanta promotion so da yawa aka ƙi masa haƙoƙinsa aka ƙima shi ya ce haka kawai sai ya shirya na bara in ba ku manta ba na faɗa muku wannan kissar ya ce sai zai ya auno barkono kwano ɗaya ya samu zaren lilo sai ya yi tarbi kamar tarbi mai dubu na barkono sai ya zo ya ɗebo garwashin wuta sai ya zauna kusa da ofishin wannan ogan nasa dama jahili ne shi yake faɗa min wannan kisa shi da kansa ya ce sai na zo sai na ɗebo sai da na bari na ga ya taho sai na so majar tarbin barkonan ina ja ina ɗiban barkonan ina zubawa a kan garwashi yana tantsatsi haƙi na tashi sai wani ya zo ya ce mana da ƙasar lafiya sai ce a ba lafiya ai akwai wanda suke cutar da mu to za mu ɗauki mataki tun a duniya za su ga yadda Allah zai yi da su ya ce to dama ogan nasu jahili ne yana ganin wannan abu hankali a tsoron sai shiga ofis ya ce wallahi darajar Allah sai hatsari da mota wannan da mutum kuma shi haka kawai da ba a ce shirya ya yi hatsari da mota sai ya gamsu wannan abin da aka yi ne ya zo da rawar jiki yana ba mana alƙasin haƙuri ya yi masa promotion sai su zaƙoƙin su ya ba shi kun ga fa haka ake bokancin fa haka fa ake bokancin ba gaske ba ne ki zo ki ɗebi kuɗi ki kai ma wani ƙaton banza maƙiyin Allah akan zai yi miki kaza dama Allah sa kaza zai faru ana kaiwa sai abin ya faru sai a ce wallahi kamar yankan wuƙa shi ke nufi ta kai kwastomomi to wallahi wannan nesantar addinin Allah ne malamai sun sha karanta manhajin duk wanda ya je gubboka ko ɗan dubai gaskata shi ya kafirce mu abin da aka saukar ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ne bai faɗi amma ina maimaita muku don Allah abin da zan faɗa muku duk wani malami ko in ce to mata dai wanda yake da buzu suna sabana ne to duk wani mutum da zai tora ki akan wani abu ko in kin yi za ki samu kuɗi ko in kin yi za ki yi farin jini ko in kin yi za ki yi kaza don Allah kar ki aikata wannan abun samu wani malami da kike gani na sunna ki tambaye shi ni an tora ni akan kaza menene mahangar musulunci akan wannan abu idan ba haka ba wallahi za ki yi bari da addininki ki zo ki ta yin abin da fushin Allah ne an raba ki da abun addininki an raba ki da Allah an raba ki da addininki Allah ya kiyaye to gara mutum ya mutu da kowane irin laifi amma ya zama ba shirka ba ce saboda haka Allah yake ta inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi yanzu ku duba madaukin rantsuwa kila inna rantsi ba zan yi kafara ba kila wata a cikinku ko ƙawarku a satin nan ta rantse da kwaran kwatsa ko ta rantse da rawanin sarkin gari ko ta rantse da kabarin babanta ana wannan rantsu ko ba a yi akwai wanda zai rantse da mala'ika Jibrilu akwai wanda zai rantse da bakin maciji to hadisi yace man halaka bi ghairi llahi faqad ashraka wanda bin ya rantse da wani Allah to mutum ya san cewa yayi shirka duk da cewa malamai sun ce wannan ashirkul asghar ne wanda ya rantse da wani Allah ba za a ce ya fice daga addini ba yana cikin musulunci amma kuma yayi babban laifi a wajen Allah kenan ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da wani babban malami ba a rantsuwa da bakin maciji ko kwaran kwatsa ko rawanin sarki ko kabarin mahaifi ko wani abu mai kama da wannan ba a rantsuwa da komai sai Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu dan Allah, iya wannan kadai mutum nawa za su kwana a ciki? Allah kadai san wanda za su kwana ta fuskar wannan rantsuwa. Ku duba, wani ne fa a gaban manzo alaihi salam ya ce ma sha Allah wa shi'ta, Allah ya so kuma kai ma ka so. Sai manzo Allah ya ce ataj'aluni lillahi nidda, kai za ka sa ni kishiya a wajen Allah? Malamai suka ce ashe laifi ne ka ce Allah ya so ni, wani ya so ni, ko Allah ya taimake ni, wani ya taimake ni, wannan ba daidai ba ne. Sai dai ka ce Allah ya taimake ni sannan wani ya taimake ni. Ma'ana in taimakon Allah bai zo ba na wani ba zai amfani ba, amma in kika ce ai Allah ya so ni, wani ya so ni, kenan ko Allah bai so ba, in wani ya so abin zai yi. To jalibin Allah abin tsarkakewa ne, abin kafa-kafa ne, ba lokaci za mu tsaya a nan sai Allah kuma rana ya ce za mu zo mu dora akan wannan aya. Abinda muka yi daidai, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, muna roƙon gafarar Allah da afuwarsa, kuma ya ga da mu daidai.